إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan unguwa ta Sura Bildi a wannan masallaci Masjidu Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a yau muna ranar Juma'a wanda ya daidai ga 20 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 9 ga watan 1 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul ma'arij wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa فمال الذين كفروا قبلك مهطعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون
نعم
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
Allah madaukakin sarki yake cewa famalil ladina kafaru qibalaka muhti'in Allah yake cewa kuma mi ya samu wa'anda suka kafirce qibalaka muhti'ina zuwa gare ka suna masu gaugawa anil yamini wa anish shimali izin ta dama da ta hagum izina sun yi kungiya kungiya Allah ya ce ayatma'u kullu mri'in minhum shin yanzu kowanne mutum daga cikin su yana gurin an yudkhala jannata na'im a shigar da shi aljannatayya ta ni'ima kalla Allah ya ce a'aha inna khalaqnahum mimma ya'lamuna lalle mu mun halicce su ta abinda suka sani fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi Allah ya ce ina mai yin rantsuwa da ubangijin wuraren bullowar rana da kuma wuraren haduwarta Allah ya ce inna laqadiruna lalle mu tabbas masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum akan mu canza wa'ansu wa'anda sun fi su alkhairi wa ma nahnu bimasbuqina Allah ya ce kuma mu ba masu kasawa bane fadharhum Allah ya ce ka bar su yahudu su kutsa wa yal'abu su yi wasa hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har sai sun hadu da ranar su wadda ake yi musu alƙawalinta yawma yakhrujuna min al-ajdathi, Allah ya ce ranar da za su fitowa daga cikin kaburrukansu, sira'an a guje, ka annahum ila nusbin yufiduna, kai ka ce zuwa ga wata tuta ce suke yin gaggawa. Allah ya ce khashi'atan absaruhum, Allah yake cewa idanunsu a kaskance, tarhaquhum dhillah, wulakanci ya rige ya lullube su. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون, Allah ce wannan yinin koko wannan ranar ita ce ranar da aka kasance ana yi musu alƙawalin ta. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a baya, Allah yake cewa ulaika fi jannatin mukramun, waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suke kokarin kamanta abinda Allah ya umarce su, sukan kokarin barin abinda Allah madaukakin sarki ya hana su. Allah ce wa'annan mutanen idan an tashi ranar tashin alkiyama fi jannatin mukramuna, su ne mutane wa'anda za a girmama su a ranar tashin alkiyama, za a bashi aljannatayya masu girma, manya-manya a girmama su ba don komai ba, saboda a duniya sun rige sun yi imani da Allah, a duniya sun rige sun yi hakuri da duk abin da za ya sa su bata da Ubangijinsu. Sai Allah yake ba mu labarin wata siffa wadda kafirran Qurayshawa suka kasance suna yi lokacin da suka ji manzon Allah yana cewa duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to a ranar tashin alkiyama Allah za ya karrama shi. Sai ga su sun yo cincirundo sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce famalil ladina kafaru qibalaka muhti'ina, su ma wai sun zo sun yi cincirundo sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna tunanin cewa su ma idan akwai aljannatayya to su da su rigen masu imani shiga wannan aljannatayya. Koko abinda ayat take nufi famalil ladina kafaru qibalaka muhti'ina, su kafirran Qurayshawa wasu mutane ne wanda suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma lokacin da manzon Allah ya zo musu da wahayi sai bu su yi imani da abin da ya zo da shi ba, suna tare da shi. Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, shi dai ne manzon Allah, kuma sun san ko dan gidan wane ne, kuma sun san wace irin halayya ke gare shi ta kirki. Amma lokacin da ya zo musu da wahayi, lokacin da ya zo musu da ayoyi, sai bu su yi imani da Allah madaukakin sarki ba. Allah ya ce falamma ja'ahum, yayin da ya zo musu ma arafu, abinda sun rage sun san shi, Allah ya ce kafaru bihi, sai suka yi kafirci da shi. To yanda larabawa suke yi a lokacin wa'anda ba su yi imani ba, sukan zo su zamna kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai idan ka gansu za ka yi zaton cewa imani ya kawo su, kai idan ka gansu za ka yi zaton cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma babu abun da yake kawo su sai dan su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili, sai dai su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili, su zan ki ƙaryata shi da abun da ya zo da shi. Allah yake cewa famalil ladina kafaru qibalaka muhti'ina anil yamini wa anil shimali izin. Al-Imam al-Wahidi da Ibn Atiyya, abinda al-Imam Ibn Ashur ya hakaito a cikin littafin shi na tafsiri, yake cewa lokacin da Allah ya ce za a karrama 'yan aljanna a ba su gidaje a cikin aljanna, su ma waɗanda ba su yi imani ba sai suka zo suna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dai akwai wata aljanna wadda za a sa masu imani, to mu ne za mu fara shigar wannan aljanna duk da cewa ba mu yi imani ba. Shine Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wa'annan mutanen. Allah yake cewa famalil ladina kafaru qibalaka muhti'ina, menene ya samu kafirai wa'anda ba su yi imani ba suna gaugawa su zo su zamna a wajenka. Allah ya ce anil yamini wa anil shimali izin, sun zo sun yi cincirundo sun yi kungiya kungiya sun zo sun zamna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai idan ka gansu za ka yi tunanin cewa imani ya kawo su, kai idan ka gansu za ka yi tunanin cewa sun zo su karbi shari'a ne, amma wannan ba shine abin da ya kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kawai dai sun zo ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su mai izgili su zanki zuwa suna yayata abun da yazo da shi suna cewa wannan ƙaryace ƙaryace ne. Allah yake cewa anil yamini wa anil shimali izin, sun zo sun yi kungiya kungiya sun cincirun du wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda mi? Su suna tunanin duk da busu yi imani ba, idan an tashi ranar tashin alkiyama in ma akwai aljanna to su ne mutane na farko da za su fara shiga wannan aljanna. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Allah yake cewa shin wai kowanne mutum daga cikin su duk da cewa busu yi imani ba, wai suna zaton idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah za ya sanya su aljannatayya? Allah ya ce kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamuna. Allah ya ce wannan magana ce ta banza, saboda me ya samu mun halicce su daga abinda suka rige suka sani. Allah ya sha ba mu labarin cewa babu yadda za a yi wani ya zo a duniya ya hole ya yi abin da ya ga dama, wani ya zo a duniya ya yi musulunci, kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya sanya su duka aljanna. Allah yake cewa wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Allah yake cewa shi ba zai taba zalunta bayin shi ba. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Allah ya ce duk mutumin da ya aikata aiki na kirki to idan an tashi ranar tashin alkiyama za a bashi aiki na kirki, haka kuma duk mutumin da ya aikata aiki na banza to idan an tashi ranar tashin alkiyama yana da wannan aikin nashi na banza. Allah yana so ya nuna ma masu imani cewa babu yadda za a yi daidaita su da wa'anda ba su yi imani ba a ranar tashin alkiyama. Babu yadda za a yi mutum ya tsira a gidan ranar tashin alkiyama in dai ba ya je ma Allah madaukakin sarki da imani ba. Allah yake cewa amna ja'alul ladzina amanu wa amilus salihati. Allah ya ce shin wai yanzu mu za mu sanya mutanen da suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kirki kal mufsidina fil ardi. Allah ya ce shin yanzu sai mu sanya su kamar wa'anda suka zo a gidan duniya suka yi banna? Allah ya ce sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sai ya zamanto ɗaya ne rayuwar su ta duniya kuma ya zamanto ɗaya ne a rayuwar su ta lahira, dukkanin su Allah zai sa su aljanna. Allah ya ce sa'a ma yahkumuna. Allah ya ce wannan hukuncin da ake yi hukunci ne wanda ya riga ya munana. Babu yadda za a yi mutumin da ya yi imani da wanda bai yi imani ba Allah ya sanya su aljanna a gobara na tashin alkiyama. Babu yadda za a yi mutumin da ya rike imanin shi bai yi shirka ba Allah madaukakin sarki ya sanya shi da mushriki a gidan aljanna a gobara na tashin alkiyama. Babu yadda za a yi mutumin da ya tsaye da sallah da mutumin da yake wasa da sallar shi, kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya karrama su ya sanya su aljanna su duka guda biyu. Babu yadda za a yi da mutumin da ya zo a gidan duniya ya hole ya yi abin da ya ga dama da wanda ya kama ya bi ubangijin shi, kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sanya su aljanna gaba ɗaya. Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizuna. Allah yake cewa babu yadda za a yi da ƴan aljanna da ƴan wuta mu maida su abu guda a gobe ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa ashabul jannati humul faizuna. Allah yake cewa wa'anda suka yi imani ƴan aljanna humul faizuna su ne wa'anda za su rabauta a gobe ranar tashin alkiyama. To su suna ganin cewa tunda suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma ba su yi imani ba idan an tashi ranar tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki dukkanin su za ya sanya su aljanna. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa wannan kwaɗai ne suke na a sanya su aljanna. Allah ya ce amma abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba da mutumin da ya yi imani da wanda bai yi imani ba Allah madaukakin sarki ya sanya su aljanna a gabaki ɗaya. Allah yake cewa amna ja'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar. Allah ce babu yadda za a yi a ranar tashin alkiyama mu daidaita tsakanin wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba. Allah yake cewa kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamuna. Allah yake cewa wannan magana ce ta banza, saboda me yasa mu mun halicce su ta daga abin da su suka sani? me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan zancen mutum ne yana tunanin cewa shi idan an tashi ranar tashin alkiyama ba za a iya tada shi ba yana tunanin cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai sa shi aljanna duk da bai yi imani ba Allah ya ce ina wannan abu ne wanda ba zai yi ba saboda me yasa saboda inna khalaqnahum mimma ya'lamuna mun halitce su ta daga abin da suka sani malamai suka ce abin da dan adam ya san an halitce shi da shi shine ruwa wa'anda kazamtancin ruwa ne Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil izama wa hiya ramim Allah ya ce qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim anan suna tunanin cewa Allah madaukakin sarki da ya sanya su aljanna duk da ba su yi imani ba al-imam ibnu juzai yace a kalkashin wannan ayar za a yi mata fassara guda uku fassara ta farko mutumin da aka halicce shi da ruwa na dugon mani da kaima da aka halicce ka ta hanyar wannan ruwan to babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya bambanta ku kuma a gobe ranar tashin alkiyama shi yayi imani a sa shi aljanna kai ma baka yi imani ba kuma a sanya ka aljanna yadda babu bambanci a wajen halittar mu dukkanin mu mun fito ne ta hanya guda babu bambanci a tsakanin mu to haka babu yadda za a yi Allah ya fifita wani a ranar tashin alkiyama wani kuma a kififita shi idan kaga an fifita mutum to shine mutumin da ya yi imani da Allah madaukakin sarki ma'auni wanda Allah madaukakin sarki yake dubawa domin mutunta mutum a ranar tashin alkiyama ko sanya shi aljanna shine ma'auni na imani Allah baya kallon dangantakar gidanku Allah baya kallon sarautar gidanku ko kudin gidanku ko wani matsayi da gidanku yake da a'a in dai a wajen halittar mu bamu da bambanci to babu abin da zai sa Allah ya bambanta mu a ranar tashin alkiyama in ba imani ba Allah yake cewa illa man ata Allah biqalbin salim babu mutumin da zai sha ko ya tsira sai mutumin da ya je ma Allah da zuciya ta imani zuciya wadda take lafiyayya babu wani abun da ya same ta Allah yake cewa inna khalaqnahum mimma ya'lamuna lalle mu mun halicce su daga wa'ansu kazamcin ruwa wa'anda su sun san wa'annan ruwan ko wa'annan irin ruwa ne Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadiruna Allah ya ce ina mai rantsuwa da mabulla ta rana Allah yake cewa yana rantsuwa da wuraren da anan ne rana take hutuwa kuma Allah ya ce yana rantsuwa da wuraren da nan ne rana take faduwa Allah ya ce inna laqadiruna Allah ya ce tabbas mu masu iko ne Allah yana so ya nuna makafirai shi mai iko ne absa abubiyu abu na farko shi mai iko ne na ya sanya wanda ya aikin kirki aljanna kuma mai iko ne na ya sanya wanda ya wuta aljanna saboda me yasa saboda shi Allah wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar bayon shi inna laqadiruna Allah ce tabbas mu masu iko ne shine Allah shi yake da ikon da ya tada mutum bayan cewa ya riga ya mutu kana tunanin koko kafirai suna tunanin cewa idan sun mutu Allah ba zai iya tada su ba wa qalu a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthuna suka ce wai yanzu idan mun mutu muka kasance ƙasa shin yanzu a inna lamab'uthuna yanzu nan kawai mun mutu mun zama ƙasa kuma sai a tada mu domin ayi hisabi to shine Allah ya ce inna khalaqnahum mimma ya'lamuna kamin mutum ya yi tambayar cewa ba za a iya tada shi daga kabari ba ya tuna ya ji cewa shi ta daga ina ya fito an halicce shi ta hanyar wani abu kazami an halicce shi ta hanyar wani abu wanda bai taka kara ya karya ba to ina ganin halittar dan adam shi ne za ta yi wahala da tada shi a lokacin da Allah madaukakin sarki za ya yi mushi hisabi to anan dan Allah ya kwantar ma masu imani da hankali shi ne yake rantsewa da cewa yana rantsuwa da dukkanin abun da ka san yana ƙarƙashin mulkin Allah wasu malaman suka ce abun da ake nufi da mafitar rana da inda take faduwa ana nufin da shi wuraren tauraru wasu malaman kuma suka ce ana nufi da shi wurin da rana take hitowa da wurin da rana take faduwa. Allah yana so ya nuna ma mutane cewa indai yana da ikon da zai sa rana ta bullo, kuma a ce rana ta hwadi, baka taba jin an ce ga wani lokaci ba, lokacin da ya kamata a ce dare yayi kaje an ce kuma rana ta yi an samu sabani. To Allah ce indai yana da ikon da zai zamanar da duniya a wannan halin, da safe ayi safiya, da daddare ayi dare. Allah ce to shi mai iko ne absa abubi. Abu na farko, wanda ya aiki na kirki a saka mishi da gidan aljanna, wanda bai yi aikin kirki ba Allah ya sauke a saka mishi da gidan wuta. Haka kuma Allah madaukakin sarki shi mai iko ne akan ya tada mutane daga kabarrukan su domin yayi musu hisabi. Allah yake cewa ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqina. Allah ce mu masu iko ne akan mu sauya su da mutanen da suka fi su alkhairi. Wa ma nahnu bimasbuqina, mu kuma ba masu kasawa bane akan haka. Wannan ayar malamai sun yi mata fassara guda biyu. Fassara ta farko, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqina, shine a lokacin da Allah madaukakin sarki za ya sa ƴan wuta a cikin wuta, a lokacin da gangar jikin su ta kone, to sai Allah madaukakin sarki ya sa a sabanta musu wata sabuwar gangar jiki, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab. Allah yake cewa lokacin da za a tulla mutum a wuta, Allah madaukakin sarki ya kare mu, lokacin da za a tulla mutum a wuta idan fatar shi ta canye ta kone, Allah ya ce sai mu sauya mushi wata fata daban ba dan komi ba, saboda kafiri ya ci gaba da dandanar kuda shi, ya ci gaba da dandana azaba tarshin imani da bai ba a gidan duniya. Wasu malaman kuma suka ce ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqina, cewa mu canza wasu al'ummai idan mutane ba su yi imani ba. Allah yana ja ma kafirin Quraishawa, kafirin Larabawa, Allah yana ja musu hankalin cewa in ba su yi imani ba to Allah zai iya canza su, sai ya kawo wa'ansu mutane wa'anda za su yi mishi da'a. Allah yake cewa wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah ce idan ba ku yi imani ba, ba ku yi biyayya ba ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, Allah ce yastabdil qauman ghayrakum, sai Allah ya canza wata al'umma da wasu mutane wa'anda su wa'annan mutanen za su zo ne su yi ma Allah bauta kamar yadda Allah ya umarce su. A cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yake cewa in yasha ayudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharina wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Allah ya ce ya ku taron mutane idan ba ku yi imani ba to Allah zai iya canza ku sai ya zo da wa'ansu mutanen wa'anda su za su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, su za su yi ma Allah madaukakin sarki da'a. A ƙarƙashin wannan malamai suka ce shi mutum yabi Allah ko kar yabi Allah kansa yake yi ma, idan baka bi Allah ba sai Allah ya tado a cikin tsatsanka wanda zai zo yabi Allah. Idan kana ganin cewa kai ba za ka bi addinin ƴan zamani ba, ba za ka bi addinin yara ba saboda baka yarda da shi ba, to sai Allah ya sa a cikin tsatsanka a samu wani wanda shi zai zo yayi wannan addinin, kuma kana ji kana gani ba yadda ka iya. Wannan shine abun da Allah madaukakin sarki yake nufi ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqina. Allah ya ce idan mutane ba su yi imani ba to sai mu sauya su, mu hallaka su, mu zo da wa'ansu mutane wa'anda za su yi mana da'a, wa'anda za su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Allah yake cewa wa ma nahnu bimasbuqina, kuma mu ba masu kasawa bane akan haka. Anan sai Allah yake yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lallashin shi, yake ce mishi fadharuhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna. Fadharuhum, Allah yace manzo Allah ka kyale su, yahudu wa yal'abu, su kutsa su kin addinin kamar yadda ya kamata, wa yal'abu su yi ta wasa da addinin, a ta nuna ma mutane kaza shirka ne su bari, a nuna ma mutane kaza bid'a ne su ki bari, a nuna ma mutane cewa ga manya-manyan abubuwa da suke da mahimmanci a cikin addininsu amma mutane su bujire su ki. To shine Allah yake kwantar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali, yake cewa fadharhum kabarsu yakhudu wa yalabu sukus asutarudu hatta yulaqu yamhumul ladhi yu'aduna kwatsam kana cewa sai gobe in yi kana cewa sai banda gobe in yi kana cewa sai gobe in bar shirka koko sai bukata ta tabiya koko sai na kai shekaru kaza to kwana in fara aikin alkhairi kana cikin wannan lissafin sai Allah ya turo mutuwa ta yi gaba da kai to wannan shine abin da Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya daka ta larabawa kada ya daka ta mutanen da basu yi imani ba hatta yulaqu yawmahumul ladhi yu'aduna shi yasa dan adam a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka dama ta aikata alkhairi kada ka jinkirta saboda kai baka sani ba za ka kai in an jima ko ba za ka kai ba idan Allah ya sa wani abu na alkhairi a hannunka to kai kokari ka hidimta ma al'umma da wannan abu kai kokari ka hidimta ma kanka ka hidimta ma addini da wannan abu saboda me yasa saboda kai baka sani ba ranar da kake jira baka sani ba Allah zai nuna ma wannan ranar koko ba zai nuna ma wannan ranar ba wannan ayar tana mai ja mana hankalin cewa kada mutun ya kutsa a cikin abin da ba addini bane Allah ya ce ma manzo Allah ka bar su su yi ta kutsawa kwatsam suna cikin kutsawa kawai sai sun shi mutuwa ta dafe su to haka kai ma duk abin da ba addini bane ba kada ka kutsa a ciki haka duk abin da wasa ne za ya doke ma hankali daga addinin ka to kada ka kutsa a cikin shi Allah yake cewa hatta yulaqu yawmahumul ladhi yu'aduna har sai sun riski rana wadda ita ce ranar da Allah madaukakin sarki yake yi musu alƙawarin cewa za ya tada su a ciki Allah yake cewa yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an Allah ce ranar da za ka ga mutane suna fitowa daga cikin kaburrukan su sira'an Allah ce a guje za ka ga mutane suna fitowa daga cikin kabari Allah ce ka annahum ila nusbin yufiduna Allah ce kai ka ce da su su wa'ansu mutane ne wanda suke rugawa akan zuwa wata tuta kamar a ce ga wata tuta nan koko a ce ga wani abu nan wanda duk wanda ya zo a wannan wurin za ya samu alkhairi za ya samu lada ko za ya samu kudi to za ka ga cewa mutane suna rugawa akan su samu wannan abu da za a ce yau ga wani a cikin kwana yana raba kudi za ka ga cewa mutane daga unguwanni daga kwanoni daga lunguna za su zanki hitowa domin su zo su amshi wa'annan kudin su amshi rabansu da za a ce ga wani yana fidda zakka yana bada buhuwa na masara ko na shinkafa ko yana bada karcinan maka za ka ga cewa daga ƙauyuka za ka ga cewa daga garuruwa za ka ga cewa daga unguwanni daga ƙarshen maradi wani zai iya tasowa domin ya zo ya amshi wannan abu to shi yasa Allah madaukakin sarki yake kamanta ranar tashin alkiyama da wannan Allah ce ranar da mutane za su zanki fitowa daga cikin karkaburran su a guje Allah ce ka annahum ila nusbin yufiduna kai ka ce ga wata tuta can ta matattara wadda ake jiran mutane su zo gindin wannan tutan kowa yana rugawa saboda rudu saboda firgici da wannan ranar da Allah madaukakin sarki ya kaddara a kalkashin wannan ayoyin da muka karanta malamai suka ce dan adam idan yana so ya yi makan shi wa'azi to idan kicina abu bi abu na farko inna khalaqnahum mimma ya'lamuna mu mun halicce su daga abin da suka sani malamai suka ce dan adam idan yana so ya makan shi wa'azi to idan ki duba wa'annan abubuwan guda bi abu na farko a duk lokacin da za ka zanki girman kai ko a duk lokacin da za ka jiji da kai ya kasu kashi biyu akwai jiji da kai da bawa zai yi wanda zai yi ma ɗan uwan shi bayu idan ki nuna musu shi wani abu ne koko shi yana da kudi koko shi yana da mulki koko shi yana da ilimi koko shi gidansu gidan sarauta ne to wannan jiji da kai ne na farko akwai jiji da kai wanda bawa zai yi ga ubangijin shi yaushe ne bawa zai yi jiji da kai ga ubangijin shi lokacin da Allah zai ce kai ka ki koko lokacin da Allah zai ce ka bari ka ki bari to wannan ma girman kai ne to malamai suka ce abinda bawa zai duba domin ya rage masa wannan girman kan na farko kada ya daga kai da ƴan uwan shi bayu ya danki nuna musu isa na biyu kada ya girman kai ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi shine duk kullum mutun ya danki cin asalin shi inna khalaqnahum mimma ya'lamuna, lokacin da zaka nuna cewa ka isa, lokacin da za a ce ma kaza addini bai yarda da shi ba, ka kibari ka ce kai sai kai, to ka tuna wannan abun, ka tuna cewa Allah ya halicce ka daga wa'ansu ruwa wa'anda kazamtaccen ruwa ne. To wannan yana daga cikin abun da zai sa bawa ya shiga taitayin shi. Idan ka tuna cewa wanda za ka daga ma kai, ko ka daga mishi hanci, ko ka nuna musu Aisha, ka tuna cewa da kai da shi dukkanin ku ta wannan hanyar kuka fito. Haka kuma idan Allah madaukakin sarki ne ya umarce ka ko ya hane ka, kamun ka kiyi ko kai, ka tuna cewa Allah madaukakin sarki ya halicce ka ta wata hanya, wadda hanya ce wadda kazamtacciyar hanya ce. To wannan idan mutum yana tuna wannan, za ya tuna cewa Allah madaukakin sarki ya girmama shi, ya karrama shi tun a cikin cikin mahaifiyar shi, har lokacin da zai zo duniya babu abin da yake iya tsinana ma kanshi. Da Allah madaukakin sarki ya ga dama, sai ya sa tun ranar bikinka wata ta take ma wuya ka mutu. Amma haka Allah ya ta kare ka, ya ta kare ka, to sai yanzu bayan ka balaga sai a ce ma kaza haramun ne, kuma ka dage ka ce sai kai, ko ku yanzu bayan ka girma sai ka dan kishin cewa kai ka fi kowa, ko ka dan kishin cewa kai ka fi suwa ne, ko ka dan kishin cewa famulin ku sun yi famulin suwa ne. Malamai suka ce bawa idan yana so ya sauƙaƙa ma kanshi wannan, ya zanki tuna ta hanyar da ya fito. Abu na biyu, yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an, bawa ya zanki tuna cewa za ya fito daga cikin kabari. To wannan yana daga cikin abin da zai sa bawa ya zanki yayyafa ma kanshi ruwan sanyi. Duk abin da kake idan ka tuna cewa wata ran zaka kwanta kabari, to ka rage ka sassauta ma kanka. Duk abin da kake idan ka tuna cewa wata ran zaka fito daga cikin kabari saboda Allah madaukakin sarki yayi hisabi, yayi sakamako, dan aljanna ya tafi aljanna, dan wuta ya tafi wuta, to a duk lokacin da kake tuna wannan, kake rayuwa, kana tuna mutuwa, kana tuna kwanciyar kabari, kana tuna hisabi, to wannan yana daga cikin abun da zai sa dan adam ya shiga taitayin shi. Allah yake cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, Allah yake cewa idanuwansu a kaskance kamar mutumin da yayi abun kunya a gidan duniya. Za ka ga cewa idan rashin kunya ne kai, baka kyautata ma wani ba, ko amana shikaci, ko ƙarya kan mishi, ko kudin shikaci, za ka ga cewa in dai mutum ya san kunya, ba za ka iya hada ido hudu da shi ba. Yana ma magana kai ku idanunka suna kallon ƙasa saboda ƙasƙanci da mutum ya ɗokan ma kanshi. Wallahi ce haka duk mutumin da bai yi imani ba, a ranar tashin alkiyama zai zo da wannan wulakancin. Allah ce khashi'atan absaruhum, za ka gansu cewa idanuwansu a ƙasƙance. Allah ce tarhaquhum zilla, Allah ce wulakanci ya lullube su. Dhalikal yawmul ladhi kanu yu'aduna, Allah ce wannan ita ce rana wadda aka kasance ana yi musu alƙawalinta. Menene dan adam za ya yi domin ya saya ma kanshi mutunci a gobe ranar tashin alƙiyama? Za ka ga cewa a gidan duniya idan wani abu ne wanda ba musan mutane su sani, za ka ga cewa dan adam yakan yin bakin kokarin shi saboda ya tsira da mutuncin shi. Bahaushe yana cewa da a ji kunya gwanda jarin miliyan goma ya kare, wannan a gidan duniya kenan. Wani yana ganin da ya ji kunyar duniya, to in ma jarin shi na miliyan goma ne, gwanda ya miƙa wannan kuɗin domin asirin shi ya ruhu. Saboda mi? Saboda ya saya ma kanshi mutunci a gidan duniya. To yana ta ga ranar tashin alkiyama, idan akwai abin da mutum ya kamata ya tunani a kai, shi ne mutum ya yi tunanin menene za ya yi domin ya saya ma kanshi mutunci a ranar tashin alkiyama. Mutuncin gidanku ba za ya wadace ka ba a ranar tashin alkiyama. Musuluncin babanka ba za ya wadace ka ba a ranar tashin alkiyama. Imanin 'yan gidanku ba za ya fanshe ka ba a ranar tashin alkiyama. Kowane mutum a ranar tashin alkiyama shi ne zai yi kokari ya ciran ma kansa mutunci, shi ne zai yi kokari ya ciran ma kanshi riga ta girma, shi ne zai yi kokari ya nema ma kanshi gida wanda za ya shiga a cikin gidan aljanna, idan Allah madaukakin sarki ya yi hisabi a tsakanin mutane. Wannan ayar da surar ta rufe da ita tana ba dan adam zabi. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla, babu mutumin da yake so ya kaskanta ko ya wulakanta a gidan duniya. To ina ta ga ranar tashin alkiyama, mai yiwa abinda za a ce kai na kumya a gidan duniya, mai yiwa a ungo kuma wani ba zai sani ba, mai yiwa a garin kuma wani ba zai sani ba, amma a ranar tashin alkiyama rana ce wadda Allah za ya tara mutanen duniya, yawma yahshurul awwaluna wal akhiruna, ranar da Allah za ya tada mutane na farko da mutane na ƙarshe domin a yi hisabi a wannan ranar. Wanda ya yi aiki na kirki ya tafi aljanna, wanda bai yi aiki na kirki ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye, Allah zai yi umarni da a ɗauke shi a jefa shi a gidan wuta. Wannan ayoyin abinda suke karanta mana suna koya mana abubuwa guda biyu. Abu na farko shine cewa koda wani ya ma alƙawalin cewa idan ka bi shi a bisa tafarki wanda ba tafarki na manzon Allah ba, a ranar tashin alƙiyama zai lamunce ma aljanna, wannan wasan kwaikwayo ne. Allah yake cewa ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, shin wai kowa yana tunanin idan yayi irin addinin da ya ga dama, kowa yayi irin addinin ƴan gidansu, Allah ya ce wai kowa yana tunanin cewa za a sanya shi a gidan aljanna, Allah ce a'a inna khalaqnahum mimma ya'lamuna, mu mun halicce su ta abinda suka riga suka sani. Wannan shine abinda wannan ayoyin suke koya mana, kowane daga cikin mu ya sa a kan shi cewa babu wani abin da zai fanshe ka a ranar tashin alkiyama in dai ba imanin ka ba, babu wani shehin ka da zai iya amsakka a gobe ranar tashin alkiyama, babu wani waliyin ka da zai iya amsakka a gobe ranar tashin alkiyama, babu wani malam boka da zai iya amsakka a gobe ranar tashin alkiyama, kai hatta shedan a lokacin da za a hadu da shi da ɗan wuta a cikin wuta za ya tashi ya yi shela ya ce ya Allah ni mutanen nan ba dole na sanya su su yi kafirci ba, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, shedan zai tashi a cikin wuta ya yi shela ya ce ni fa ba ƙarfi gare ni ba, ba dole ba na tirsasa ka na ce sai ka tafi gidan boka, ba dole ba na tirsasa ka na ce sai ka bi malam shehu, ba dole ba na tirsasa ka na ce sai ka bi waliyi wani, a'a wa ma kana li alaikum min sultan, shedan ya ce ni baka ganna a duniya ba, kuma ni ba da ƙarfi na tittirsa ka ba sai da kai abin da ya kawo ka wuta, sai ya ce ma ƴan wuta illa an da'awtukum fastajabtum li, kawai dai na kira ku ne na ce ku zo mu hole kuma kun amsa kira, daga nan sai su zan kitsi ne majunansu a cikin wuta. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. To wannan yana mai tabbatar maka da cewa babu wani wanda zai fanshe ka a ranar tashin alkiyama in dai ba imanin ka ba. Abu na ƙarshe da suran take rufe da shi wulaƙanci da ɗan adam zai iya samu a ranar tashin alkiyama, kowanne ya yi ƙoƙari yadda yake fafutuka a gidan duniya ya cira ma kansa mutunci, ya cira ma 'ya'yansa mutunci, to ya yi ƙoƙari a gobe ranar tashin alkiyama ya cira ma kanshi mutunci, idan Allah ya sa su ma danginsa sun cira ma kansu mutunci, to sai Allah maɗaukakin sarki ya tattara su duka ya sanya su aljanna. Allah yake cewa walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay. Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama, uba ya cira ma kanshi mutunci yayi musulunci yayi imani, da ya cira ma kanshi mutunci yayi musulunci yayi imani, Allah ce to sai mu tattara su dukkanin su a gidan aljanna. Idan babanka yana gida na uku, to kai ma Allah maɗaukakin sarki kana gida na farko, sai ya sa a ɗauke ka a kai ka inda babanka yake, koko kai ne kake na gida goma, babanka yana gida na biyar, to sai Allah ya sa a ɗauke ka a kai ka inda babanka yake. Shine abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi cewa walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Anan kuma ya kamata mu tsaya, abinda muka karanta na daidai, Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada, abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.